Matsalar rashin tsaro a yankin arewacin Najeriya a iya cewa ta kasance tamkar kulli gagara kwanta domin ko ta tafi sai ta wayoyo bayan dan lokaci. Jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin jihohin da mahukunta ke faɗi tashi wajen kawar da matsalar, amma kuma ko ta tafi sai ta dawo. Alal misali, yankin gabacin Kebbi, Haujan Argungu, inda Lakurawa suka saba kai hari a garin Mera, ba da jimawa ba an samu wasu hare-hare a garin Natsini da kuma na baya-bayan nan da aka kai a garin Gulma, inda har mata 'yan bindiga suka sheke ayarsu, kamar yadda wani wanda abin ya faru gaban idonsa ya bayyana.
Bayan sun shigo duka masu suka mashin bakwai da bindigoginsu, sai suka shiga nan cikin plaza ɗin. Mata guda biyu rike da bindigoginsu suka hoke bakin gate. To nan sai suka samu mutum guda sun ka halbe shi, shi nan take ya mutu nan wurin. Cikin dare ne, amma su huska su sun sa wasu abubuwa sun rufe don kada a gane huskoki, amma mata ne.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta hannun kakakinta a jihar Kebbi, CSP Nafi'u Abubakar, ta fitar da jerin rubutattun bayanai inda ta tabbatar da kai wasu hare-hare da suka hada da harin da aka kai a yankin Suru, yanda jami'anta suka kai dauki kuma suka samu kashe 'yan bindiga hudu, sai kuma wasu makiyaya da ta kama da yawan su ya kai 47 da take tuhuma da yunkurin aikata ta'addanci, domin ta ce sun turo dabbobi fiye da 300 suka mamaye harabar gidajen ma'aikatan kwalejin kimiyya da fasaha kere-kere ta Waziri Umaru, har sun sassare wani mutum mai suna Abdullahi Muhammad Idris. Haka mata kama wasu matsafa da mahara duk kusan lokaci daya. Ko a wannan mako sai da wasu 'yan bindiga suka kai hadi ga wani fitaccen dan siyasa, Umar na Mashaya Digi, duk da yake Allah ya tsirar da shi, amma da yayi magana akan harin da aka kai masa.
Lokacin da nazo ni na ga mota kaman bata da lafiya don an zuba ganye ga hanya har da cikin boot dinta. To ina isowa sai da kaga na dan silo kenan. Ina kallon wanda ya toye halbe ni bindiga halbin farko, ina kallo ne da farari ga. To daga nan sai albaru sai ko ina hitowa suka. Sai ni taka da ƙarfi don ana halban farko, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni iso sai Allah taimaka ni tsaya ni cire riga sai ni gangara. Saboda sun kai ta halbe sun kai ta maganganu.
Duk waɗannan suna faruwa ne yayin da gwamnatin jihar Kebbi ke aiki tare da gwamnatin tarayya wajen kawar da matsalar rashin tsaro daga jihar. Sai dai gwamnan jihar Comrade Nasir Idris Kauran Gondu ya nuna takaici akan yadda matsalolin ke wayoyowa.
Amma duk da haka wannan gwamnati tana ɗaukar matakai daban-daban don tabbatar da cewa an kawo tsaro a cikin wannan jihar. Ko kwanan baya mun sayi mota kusan 65 Hilux mun ka raba mu jami'an tsaro. Mun ka sayi mashin 2000 mun ka raba mu vigilante. Duk muna yin wannan ne saboda mu dai tabbatar da cewa an inganta tsaro a cikin wannan jihar.
Rundunar sojin Najeriya ta sha bayyana cewa jami'anta na aiki tukuru domin kawar da ayyukan 'yan bindiga a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara. To ko me yasa ake samun wayoyowar matsalolin? Gwamna Nasir Idris Kauran Gondu yana ganin cewa
ba mu da matsala, amma jihohin da suke makwantaka da mu su ne inda do suka samu matsala can sai su shego nan cikin mu.
Dukan fatar jama'a dai ba za ta wuce a samu wanzuwar zaman lafiya ba, domin rayuwa ta gudana cikin walwala da salama. To ko yaushe ne hakan zai samu? Lokaci ne kawai zai nuna. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.